الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يو منا يمشي نجومة واشغرين أصبر ودران أصبر شاء قوات الربيع الأول هجرا منذ الله صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina 447 biyar ga watan 9 2025. Allah cin ikon sa ya kawo mu wannan hedikwata, wannan cibiya ta addinin musulunci, cibiyar daular Usmaniya, cibiyar da ta kafa addinin musulunci shekaru aru-aru da suka wuce. Muna roƙon Allah cikin rahmarsa da afuwarsa da gafararsa, Allah ya taka ma Shehu Usman ɗan Fodiyo, a Shehu Abdullahi na Gwando, da Sheikh Muhammad Bello, da almajiransu da masoyansu da ‘ya’yansu da duk wanda suka taimaka musu, Allah ya sa suna jannatin Firdaus. Da alfarma sarkin musulmi, muna masa addu’a wannan nauyi da Allah ya ɗora masa, Allah ya ba shi ikon saukewa, Allah ya daidaita kwakwalwarsa da tunaninsa da lissafinsa wajen wannan aiki da iyayensa suka kafa. Mai girma ɗan masanin daular Usmaniya, mai girma ɗan masanin daular Usmaniya, Profesa Mansur Ibrahim Sokoto, ɗan uwa Doktor Kwamishina Liman Jabiru mai kalansuwa, manyan malamai, manyan limamai, sarkin malamai na Sokoto, nake gaya masa duk wata yana tura mun an ga wata, amma kwana biyu ban ga sakonsa ba, yanzu na tambaye shi. Allah ya taimaki sarkin malamai na jihar Sokoto da sauran ‘yan uwa masu sarauta da masu gaisuwa, musamman ga masu mata hurhudu, masu mata uku-uku, da masu mata biyu-biyu, da kuma mai mace ɗaya. Da kuma ‘yan shegar yawaye. Bulawa ba sai an faɗi layinku ba, ‘yan shegar yawaye. Mun shigo wannan jiha ta Sokoto, wannan hedikwata, kamar yadda ɗan masanin daular Usmaniya ya faɗa, cewa jami'ar Shehu Usman ɗan Fodiyo da ke na hedikwata a nan Sokoto ta tura min da takarda na cewa an saka ni a cikin mutanen da za a karrama a wannan jami'a. Shi yasa muka zo tare da wannan tawaga, ciki akwai Dr. Muhammad Nazifi Inuwa, wanda shine a daman Profesa, kuma Dr. Muhammad Nazifi Inuwa ya yi karatunsa, digirinsa na ɗaya da na biyu da na uku a kan Alƙur'ani da Jami'ar Madina da Sudan da kuma Najeriya. Sannan akwai kuma a haguna akwai shi Dr. Mujahidin Dr. Aminuddin, wanda shi ne DCG Operation na Kauda Badala. Dukka makaman da kuka ji ana yi a hisba, shi nake tura ya kamo. Ni ina office, da mun waya an ce ana barna sai ce Mujahid ana barna a guje kaza. To da haka shi ne DCG Operation bangaren Kauda Badala. Akwai Director General Alhaji Abba Sa'id Sufi, ban hango shi ba. Wannan shi ne muna tare da shi a hizba tsawon shekaru goma da na yi ina jagorancin hizba. Mun shekara huɗu, mun shekara huɗu, yanzu mun shekara biyu. Muna fata Allah ya ƙara masa lafiya. Sannan akwai Profesa Sa'id Yunus, wanda suna can masauki, suna cin abinci, shi ya zo ne daga ABU Zaria. Akwai Profesa Salisu Kargi, shi ma ya zo daga ABU Zaria. Akwai Alhaji Haya Musa Balarabe Surakin Iyan Zazzau, shi ma yana nan. Akwai Alhaji Yakub Muhammad, General Secretary na Rauda School Zaria, waɗannan su hudu sun zo ne daga Zaria. Sannan akwai abokiyar tafiya, abokiyar gwagwarmaya. Sauraruwa mai haske a cikin duhun dare. Malama Sheikha Ruqayya Abbas Usman. Yau shekararmu 35 tare ana gwagwarmaya ne. Muna tare da ita, ita ma yanzu ta sajjala doctorate ɗinta a ƙasar Masar, za ta yi PhD ɗinta a kan Islamic Studies. Akwai Dr. Muhammad Suleiman Biyuke, wanda ake kiransa ɗan Hausa ina yake. Wannan matashi ne yana koyarwa a sashin koyar da harsunan Najeriya a Jami'ar Bayero. Ina yake? Yana baya. Akwai kuma Usama Muhammad Aminu Ibrahim Daurawa. Ɗana ne kuma PA. Shi ma ya gama master ɗinsa, yanzu zai fara PhD. Ina yake? Yau, ga yi kanko? Ai, shi na wajen biyar ne ma. Akwai kuma Dr. Jamilu Ajiya, wanda shi ne ACG ɓangaren training and discipline na hukumar Hisba. Kuma Dr. Jamilu Ajiya ya zo ne musamman ya wakilci BC na Jami'ar Dutsenma, wanda shi ma a wannan jami'a ta Dutsenma ɗin yake koyarwa, kuma dean ne na wani faculty a cikin jami'a. Ina Dr. Jamilu Ajiya? Shi ma yana nan. To, sannan kuma akwai Alhaji Saifullah Usman Malami, wanda ya zo daga Abuja, da shi da mahaifinsa Alhaji Usman Abdullahi Malami, wanda mafi yawa su lokuta na je Abuja su suke bani masauki. To, shi ma ya zo. Sannan akwai Dr. Abdulrahman DITV. Malam Dr. Abdulrahman, ina ya shigo? Yana masauki shi ma, da yake sun zo a makare. Shi daga Kaduna yake, da kuma injiniya Kabir, shi ma daga Kaduna. Waɗannan su ne waɗanda suka taho. Bayan kuma akwai wakili na Commissioner of Police na jihar Kano, wanda ya turo mataimakinsa Deputy Commissioner of Police, wanda ba hango shi ba, ya kamata ya zama yana tsaye ne. Ko ya gaji ya zauna? Ina yake? Yauwa, to shi wannan shi ne wato mai kula da ɓangaren operation. Idan guri ya ƙi shigo, saboda waɗanda suke gurin suna da makamai, hukumar Hisba ba za ta iya shiga gurin ba, to sai in masa waya in ce DC. Sai dai kawai ce ku tara din da za ku ajiye su. Akwai wani guri da 'yan Hisba suka taɓa zuwa, sai da aka kakkarye wasu, aka faffasa kan wasu, aka sassaru wasu, ashe sun mana kwanto da adduna da gorori da barandami da adduna. Gurin ɓarna ake yi, amma duk da rauni da tsara da duka da aka wa 'yan Hisba, sai da suka ɗebo mata 86. Kuma suna zuwa, Dr. Jamilu Ajiya ya kawo likitoci daga Aminu Kano, suka yi musu test, aka samu wajen 40 daga ciki suna ɗauke da cutar HIV. Kuma ƙauye ne gurin, kasuwa ce ta tumatiri, suke zuwa mutanen ƙauye suna zuwa suna sa musu wannan ciwon, suna sa wa iyalinsu. Wannan abin da aka haske da WHO lokacin suka yi magana a kai cewa hukumar Hisba ta yi ƙoƙari da ta gano masu ɗauke da cuta, su ba taruwanci ne ya dame su ba, a'a, gano masu ɗauke da cuta har mutum 40 suna ɗauke da HIV, kuma suna yaɗa shi cikin jama'a, wanda su an gaya musu cewa cutar ta mutu. Sai gashi su suka zo suka yi test da kansu, suka tabbatar matan nan da muka kawo suna yaɗa wannan cuta a cikin jama'a. To, shi ya je wannan operation, ya ɗebo mana, bayan mun zo shiga ta biyu ta ƙiwa, shi ya je ɗebo mana mutanen gaba ɗaya, ya kawo mana su muka tantance, wata ta haifi 'ya'ya biyu, wata uku a gurin, ga yaran warutar da ciki. Wata mata ce da kan yaron ya fito ta gaba zai fito, ba za a ja su wuta ba, sai ta zaro shi kawai ta tsinke ta wurga. suka yi ta faɗa abubuwa da sai da muka ji tausayi na irin rayuwarsu da kuma irin abubuwan da suka yi. Wannan muna musu godiya, Commissioner of Police na Jihar Kano mun gode, da kuma shi wannan wato DC nasa ko DCP, Deputy Commissioner of Police shi Shika. Wannan su ne wasu daga cikin tawaga da suka mana rakiya domin zuwa wannan gari na Sokoto. Muna musu addu'a kowa Allah ya sa albarka a cikin zuwan mu. Prof. Abu biyar ba za a daina yaƙi da su ba. Abinda ya kamata, tun shekara 30 ne na san abu biyar sai an yaƙe su. To abinda ya kamata mu yi masu da'awa, mu fitar da marakis guda biyar, kowane markazi yana bincike akan yadda za mu tankari wannan abin kafin ya zo. Farko sai an yaƙi Allah. Akwai ƙungiyar da aka kafa ta tana nan, tana cewa babu Allah. Babu Allah ko? Akwai matasa da yawa sun shiga, akwai kuma bayanai da yawa da sun ƙuru da suke yi, wanda kwanan can a Kano sai da aka yanke wani yaro hukuncin kisa a kan irin wannan, aka kuma kai shi kotu, kotu ta same shi da laifin cin mutuncin addini, aka yanke masa hukuncin kisa. Irin waɗannan suna nan da yawa, tsoro da ya sa wasu ba sa iya bayyana aƙidar saboda muninta da kuma irin matakan da suka san musulmi za su ɗauka a kansu. Saboda haka ya kamata a ce muna da wani markazi na bahasi a kan wannan aƙidun da kuma irin matasan da za mu raina waɗanda za su tashi su yi raji ga irin wannan aƙidar, domin za ta shigo Najeriya kuma ta zauna, kuma za a yi ta gwagwarmaya da ita har ƙarshen rayuwa. Na biyu, masu yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ciki da waje. Waɗannan masu yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai rubuce-rubuce, mustashriqun sun yi rubuce-rubuce, sun yi soke-soke a kan jihadin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rayuwarsa ta Makka da ta Madina. Sun zauna sun kalli sira da kyau, sun karanta sira da kyau. Mu ba mu da markaz na bincike a kan sira wanda ya kamata a gina matasa, cewa tun daga ranar da aka aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa wafatinsa, babu wani abu kwaya ɗaya da ya ɓata face sun san shi, da kuma shubuhohin da waɗannan mutane suke kawowa domin a shirya yaƙi da su kafin su zo. Wannan shi ne markaz na biyu. Markaz na uku, masu yaƙi da Alƙur'ani. Masu yaƙi da Ƙur'anin nan fa sun karanta larabci, sun bi aya aya, sun bi harafi harafi, sun bi kalma kalma, sun tanadi gimagiman shubuhohi wanda ɗan ƙaramin karatu ba zai iya tinkara su ba. Suna da markaz a ƙasashen Turai, ƙasashen wasu ƙasashe waɗanda ake buga littattafai, suna nan kala-kala, waɗanda dare da rana suna ta ƙoƙarin tura shubuhohi domin su soki Alƙur'ani, su ma nuna ba magana Allah ba ne. Waɗannan na uku kenan. Na huɗu, masu yaƙi da sahabbai. Su sahabbai, ai duk mai ƙin musulunci sai ya ƙi su. Duk mai ƙin musulunci ba zai so sahabbai ba. Saboda sahabbai su ne sila. Kamar yadda ba yadda za ka yi ka san Allah sai ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, to ba yadda za ka yi ka san manzon Allah sai ta kan sahabbai. Su kaɗai ne masu ra'aitu wa sami'tu. Ra'aitu Rasulullah, sami'tu Rasulullah. Duk wanda yake ra'aitu Rasulullah ko sami'tu Rasulullah ko dakhaltu ma'ahu, kharajtu ma'ahu, zahabna, rajana, in ba sahabi bane to ƙaryata shi. Isa sahabi mallakiyan nabiyya wa amana bihi wa mata ala al-islam. Dan haka kenan mun san shubuhohi da makiya addinin musulunci da rubuce-rubuce da suka yi akan yaƙi da sahabbai, domin sun tabbatar cewa ruwayar Qur'ani, ruwayar hadisi, ruwayar tarihi duka tushenta yana komawa akan abinda sahabbai suka gani da abinda suka ji. Saboda haka idan ka rushe sahabbai, duk kira'o'in nan da kake gani da ruwayan nan hafsuwar shi, duka waɗannan da kaji ana hafsuwar shi, ai duk almajiran almajiran sahabbai ne. To kaga ashe kenan mun san wannan zai yi, ya kamata a ce muna da markaz kamar yadda ake da shi a markazin sahaba a Ahlul Bait, ana bugal tafai, ana asharta, ana tattauna matsaloli da suka shafi wannan bangare. Sannan ba za a daina yaƙi da shari'ar musulunci. Shari'ar nan ta Allah, shari'ar nan ta Alƙur'ani, hisba, shura, zakka, shari'a, kullum kun ga wahalar da muke sha. Idan aka yi wani operation ko dama mu wajen umarni ba ma samun matsala,
wajen hani nan ne rigima ce ka hana wani sai ace ka shiga haƙƙinsa kungiyoyin kare yancin dan adam kungiyoyin kare badala kungiyoyin kaza zo su ta kawo mana lauyoyi a turo daga kasashen waje a turo daga ciki a tarbuta takarda cewa ya kamata a rushe mu gabanin mu ma suna kokari da suke dan ba mu dama muke yin wasu ayyuka domin irin barazanar da ake musu kan dan wannan aikin da kuke raina wanda muke yi din nan wasu ba sa son su gai shi saboda haka sai an duwa an kafa wani markazi wanda zai bincike akan shari'ar musulunci da kyanta da ingancinta da dacewarta da zamani da kuma cewa ba ta da wata illa kuma ta zo da buƙatar da dan adam yake yi na zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da zaman lafiya da ilimi da ci gaba duk a cikin wannan shari'a ta mu ta musulunci akwai kuji shawara ta shine waɗannan abubuwa guda biyar tunda mun san ba za a bar su ba ko ba za a daina yaki da su ba ko masu yaki da su kullun in mun gama da wannan ma za a turo wasu an gama da wannan to kamata ya ce muna da marakiz da aka kafa domin yin wannan aikin kawai a dauki matasa 10-10 a zuba a kowane markazi waɗanda za su zama waɗannan ƙwararru ne in abu ya taso akan waɗancan masu yaki da Allah a tura su wannan masu yaki da Qur'ani da manzon Allah a tura su masu yaki da hadisi a tura su masu yaki da Qur'ani a tura su masu yaki da sahabbai a tura su insha Allah sai ya zama mun shirya wa yakin kafin ya zo amma mafi yawa sai yakin ya zo muke tunanin me za mu yi to tunda dai yakin nan ba daina za a yi ba tsakanin ƙarya da gaskiya fa an ta bugawa kenan ya kamata a ce mu mun shirya akwai wani mutum da ya kawo wata shawara bayan na gabatar da wata lacca akan wakati wannan na kawo cewa a cikin auqaf da aka yi a da akwai waqafin da aka yi shi alwaqaful ilmi shi alwaqaful ilmi kamar yanzu sai wani ya zo Allah ya bashi kuɗi yana son ya taimaki addini sai zai samu professor Mansur dan masanin daular Usmaniya yace ina so ka sama mun malamai guda 100 waɗanda ka koya musu sahihul bukhari min gilas ila gilas ina son a buɗe majalisoci guda 100 a jihar Sokoto na karantar da sahihul bukhari zan ce kowanne majalisi zan sai sahihul bukhari guda 100 daliban da suka fara zuwa na farko za ba su sahihul bukhari kyauta waɗanda suke halartar darasi da wuri mutum 100 za a dinga ba su 30,000 na mai su zo majalisi duk mai karantar da sahihul bukhari za a sa masa albashi na miliyan guda 2 wata saboda haka mutum 100 din nan za a aika maka miliyan 100 ka dinga tura ko miliyan 1 account sannan masu zuwa darasi duk majalisin da ake karanta sahihul bukhari za a aje rago gashashe wanda bai karya ba da shayi dan a dinga halarta da wuri idan aka shekara 10 aka shekara 10 to ko yaro ya mutu rage da kaje na haddathana gundaru saboda haddathana nan da ba sa so haddathana din nan da ba sa so sai ta shiga lungu ta shiga gida ta shiga daki ko ina a ji mata haddathana yara haddathana wane ne haddathana saboda sun sa addini ba zai yi ba sai da haddathana yasa suke yaki da haddathana to wannan aikin in aka yi shi alwaqaful ilmi akan sahihul bukhari domin an ce akwai mazhabobin da busu yadu a duniya ba sai da aka yi musu waqafi sai wani yazo ya ce ba zai dai alƙalai ba sai waɗanda suka iya mazhaban malikiya to da haka kowa sai ya ce tahawwala min mazhabin kaza ila mazhabin maliki mutane suka ce tahawuli suna koma mazhaba saboda ita ce ake samu abin da za a ci a sha a tsira a magani ko a ce an tura dalibai su bahsi su fito aka ba su hadisai ko a ba su littafi duk wanda yayi wa sahihul bukhari sharhi karbabbe na ilimi akan wasu ma'aunai za a zo a auna shi a sa gwal anan nauyin sahihul bukharin ka nauyin sharhin ka nauyin kudin wannan zaburarwa ce yafi gasar da za a yi sai ana maimaitawa kullun na ga musu yanzu mun wuce gasar alfaz na alqur'ani ya kamata a fara gasar fassara a fara gasar aiki a fara gasar istikhrajul ma'ani a dauki at tafsirul mawdu'i a ce as-sabr fil qur'an ayatu sabr ayatu taqwa ayatu shura ayatu kaza a dinga istinbadi ana fito da manoni a shirya tambayoyi guda 1000 akan alqur'ani yadda da sunan jifi ya kawo mana cewa wannan sura ta sauka rana kaza asbabun nuzul dinta guda 6 sannan tana da ayoyi kaza da harafi kaza da lafazi kaza da ma'ana kaza tana da ya ayyuhal ladzina amanu guda 5 na farko yana kira ba Allah na karshe yana magana akan anisanci munanan halaye to duk waɗannan sai zama ilimin ya kuma ya shigo alqur'anin ya shigo ilimin ya shigo sai a hada da wancan ana gasar lafazi iya karanta lafazi kuma ana ma'anan istikhrajul ma'ani wannan naga da Jabir yaji wata kila cikin ayyukan sa na gaba zai shigar da waɗannan abubuwa waɗanda za su taimaka. To muka haka za a raya ilimi, sai a sake daukan wani fannin shi ma a sa matasa, domin shi matashi yana son ka bashi aiki, in baka bashi ba sai je kirkirin nasa. Amma in ka ce masa je ka kai kaza, to zai ga iya kokarin da zai in rubutu ne, a ba mutane rubutu a jami'a, sai ku yi rubutu akan kaza, dauki kaza ka yi rubutu akai, dauki kaza ka yi rubutu akai, mata a ba su, ke je kike mana rubutu akan kishi. Je kike bincika mata guda 1000 ki interview da su, kiga kowace kwana nawa take al'ada. Wannan malami zai iya fitar da fatawa cewa agalabin mata in aka samu a cikin 1000 din nan cewa 800 suna yin kwana 6-6, sai kai fatawa cewa kwana 6-6 wasu rin jan kwana da mata su ka samu ilimi. Wa aka fa haihuwa tsakanin maza da mata, mutum nawa suka yi aure a wannan shekarar, kuma ƴaƴa nawa suka haifa? Ba ma rijistan haihuwa, ba ma rijistan mutuwa, ba ma rijistan aure, ba ma rijistan saki. Yanzu ba a san mace nawa aka saka ba, ba a san nawa aka aura ba, ba a san nawa ne suka mutu ba, ba a san nawa aka haifa ba. Ba ma rijistan gidaje, balle mu ga gidaje nawa ne suka karu. Da kowane mai unguwa ya san mutanen unguwansa, amma sai a karu ba a sani ba, a ragu ba a sani ba. Bako zai shigo ba a san daga ina yake ba, ba a san sana'ar sa ba. Kwanan nan na gayyaci masu ba da haya da masu sai da gidaje, muka yi mitin da su a Hizba, sun zo su da Dr. Mujahid, muka kira su ku gaya mana ya kuke ba da haya, ya kuke sai da fili, ya ake sai da gida. Saboda muna son mu gano suwa suke shigowa, suwa suka fi siyan gida, suwa suka fi kama haya, suwa kuma suka fi siyan fili. Sana'a ina ne aka fi dandazon mutane? Saboda aikin mu na Hizba yana da alaka da yawan mutane a guri. In ka ga rahoton da suka ba, abin zai baka tsoro. Duk waɗannan abubuwan hankali baya kaiwa kai. Yara matasa kwanan nan muka kira ƴan daba da shi DC da Commissioner of Police da Commissioner na Information, aka ce diyaran da suke saran mutane da adda suke kwacen waya, an ba su lokaci, duk wanda ya tuba zai ci wata mammoriya, wata babbar gajiya. Manyan ƴan daban nan suka aje makaman, suka zo aka yi musu training, muka zauna da su. Ina karan, ina jan baki suna fasarawa. Nace ashe shekartaka ce duk malamai da ku. Nace musu wa shuruɗin tawbat, suka ce da sharaɗin tuba. Nace annadamu alama fata, suka ce ayi nadama musu. Wanni yatu Allah ya uda ila zambi fi ma baki alaihi ubi wa an yatrukal ma'asi ya tafi sa'ata wa la yahillu lahu an yu'akhkhira tawbata wa la yaqulu hatta yahdiya lillah fa innahu min alamati shiqa'i wal khizlani wa damtul basirati. Ina ji suna fassara. Wani daga ciki yace duk wanda aka tsara daga waccan kwana zuwa waccan kwana, in dai aka saru wani ko aka kwace masa waya ko aka kashe wani ko aka je masa rauni, shi ya jagoranta. Yace dan haka shi ya tuba, ya aje gatarinsa, ya aje addasa, ya aje gariyansa, kuma yana kira ga sauran su ma su aje. In ba haka ba, zai shige gaba a kamo duk waɗanda suke yasa inda suke. Kaga ashe wannan matsala ce da za a iya warware ta, a gayyaci matasan nan a zauna da su. Me yasa kuke saran mutane? Me yasa kuke kwace wayoyi? Me yasa kuke dan ana abin ana raina shi na cikin gari, wata ran sai ya zo ya fi ƙarfin jama'a? To haka nan kuma sauran waɗanda aka jarabta da wannan musifa, su ma haka za a yi da su. To kun ga ashe kenan muna da hanyoyi da za mu ɗaukaka addinin nan namu, mu kare shi, mu kuma ba da gudunmuwa. In waɗanda muka buɗe waɗannan marakis na ilimi, aka fara karatu zalla, karatu mai ruhi, karatu na ilimi, yadda da ake marakis na bincike akan yadda za a cuci musulunci, mu kuma muna da markazi na bincike yadda za mu kare musulunci. Na wani Bature rubutun da ya yi a kan Alƙur'ani, in ka gani sai hankalinka ya tashi, ya je yi karatun Larabci shekara 20. Ina yin darasi a kan maƙama, maƙamatul Hariri, maƙamatul Hamzani, maƙamatul kaza, ina da maƙama yanzu wacce na gano ta fi kusan 25. Daga cikin maƙamat ɗin da muka samu, maƙama da ta fi kowacce ban mamaki da hatsari, ta shafa dukkan maƙamomin a fasaha da ƙwarewa, Kirista ne ya rubuta ta. Duk masu nazari akan mukama sun yadda wannan mukama ta su duk ta shafa raguwar, hatta Haririn ta shafe ta. Amma wani Kirista ne ɗan Lubnan ya rubuta ta, sunanta Majma'ul Bahrain. Kai sacin ta abin da zaka ganta. Ya yi shi ma mukama 50. a ciki ya wasu baituka guda 240 waɗanda shine zama khulasatul khulasa akan ilimin nahwu. An ce ba a taba dunkule ilimin nahwa a waƙe a cikin baituka kadan kowace mas'ala ta shigo ba sai da waɗannan baituka guda 240. Kuma Kirista ne. Suna da marakis. Munjin din nan da ake yi a Kirista ne suka yi shi a coci. Duk shekara ana review din sa. Ya kamata a ce muna da waɗannan marakis. Makiya addinin musulunci masu su fada fada tsakanin Bahaushe da Bafulatani sun yi markas a wasu kasashe kuma suna kawo farmaki ina markas din mu na bincike akan gaskiyar abin da ya faru a wannan daula me alakar Fulani da Hausawa me alakar Sheikh Usman dan Fodiyo da jihadin da yayi shin akwai wani abu da ya faru mara kyau ko mai kyau shin nasarorin da aka samu na kafa tutar musulunci an yi mugunta a ciki shin me ya faru in mu mai ba to ana yi mana kuma an kafa mutane musamman kaman ana ganin sa kamar wasa ta kullun ƙarfi yake kullun yawa yake kullun tasiri yake ta Fulani sun zo sun kwace Hausawa kasa sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba zai bada amsa wannan yaki ne shi ma idan yayi ƙarfi Bahaushe ya fusata Bahaushe Bafulatani ya fusata wutar da muke kokarin kashewa yanzu za ta ci gaba da huruwa ne wannan duka ya kokuwa ne da aka samu na gaba so ya kamata mu nazari mu ga cewa ya zamu tunkari ko ya zamu fito mu wannan bala'o'i da suke fuskantar mu amma ba abin da zai war wannan sai ilimi shi yasa da Allah ya fara yi Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi farko cayi ikra'a da suka zo karatu suka dinga mustashriqun mutun zai shigo ya zauna wata rana ina zauna a hizba 20 ina jin ko 70 ne wannan baturan da yazo DG daga America wata jami'a ta Miami yazo shi Dr. Jabir ya ga littafin sa a London shi wannan tura ne guda biyu suka zo daya yana bincike akan daular Usmaniya na biyun kuma yana bilci a kan Dani da Malam Jafar. Sura ga Profesa Salisu Shehu sai da ya ɗauki lakcoci na guda 100 ya saurare su saboda ya wannan ya je koyi Hausa. Sai da ya gaya min bambancin inna alhamdulillah ɗin da nake da bambancin ta ce in kai kamar guda 50 iri ɗaya to a wata takan ɗan bambanta. Bambancin taka da ta Malam Jafar kaza kaza ne. Alexandra Fasa ya musulunta ka san to professor Salisu Shehu kira ne yace sun yi bako a UK shi da Dr. yanzu professor Sa'idu Dukawa sai sun yi bako amma yana so ya zo ya gani yana so zai hira da ni saboda sun yi rubutu akan mu yazo hizba sai yana bincike akan daular Usmaniya yazo duk ungwannin nan da tattafan da aka rubuta da manyan da tattijanku da malamanku da map din kasar gaba ɗaya na hannunsa duk inda Sheikh Usman dan Fodo ya shiga yana da shi da inda ya fada Niger da inda ya fado Nigeria da inda ya zauna da sabon yanka da aka wa garin wata jihar wani gurin ya bace wani gurin yana na wani gurin ya fada local government kaza duk ya dauki map din kasar na tsohuwar daula da na sabuwar daula ya ga bambance bambancin su bature ne daga jami'a Miami da kasar America shi kuma ɗayan akan me yake binci amma shi mai bincike akan namu sai Allah ya taimake shi sai karba jinin ya ji gidan Malam Abdulhab ya zo hizba mun yi hotuna da su ya mana tambayoyi ya ji abubuwan da ake ciki abun mamaki Bature daga can yana bincike akan mu mun bincike mu cikin kanmu mun ga ma daidai muke kuskure muke to wannan gaskiya marakis din mu sai mun sake daura zani sai mun sake himma sai mun kara kwazo ya kokarin da ake na kashe harshen larabci sai mun samar da yanzu alhamdulillah na ga makarantar professor ma yaran larabci ne kuma yanzu a cikin makarantar mu ta primary da ta boarding larabci ake ko baka iya ba kai kawai abin da za kai har masu shara da masu wanke wanke da masu kaza sai a rubuta musu abin da za su faɗa a takarda su ne suna haddacewa saboda in wannan yaran ya mutu to fahimta addini ta asali ta mutu ko da an yi ittifaki duk wata fasara da aka yi a duniya ba sunanta Qur'ani ba ko da Larabci aka yi ta ko da Hausa aka yi ta fahimtar mai fasara ce in dai alqur'anin yana nan to ya kamata a ce kuma mun ƙara ƙarfafa ilimin mu na larabci domin ta'amuli da qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi lisanin arabiyyin mubin to kalubalen yana da yawa amma da ilimi zamu magani da ilimi da neman kuɗi a tashi a nemi kuɗi a tashi ai ilimi domin kuɗi ya taimaka wajen gina addinin musulunci ilimi ya taimaka wajen gina addinin musulunci kudin Abubakar kudin Khadija kudin Abdurrahman kudin Usman Allah ya kara musu yarda duk sanda manzo Allah ya ce a fito da kudi suna fitowa da kudi da kuma ilimin Abubakar da ilimin Abu Huraira da ilimin Ali bin Abi Talib da ilimin Abu Darda da ilimin sahabbai da ilimin nan nasu da kudin waɗannan da ilimin su da tarbiyyar su aka gina musulunci domin an yi ittifaqi cewa sahabbai ana auna su ne da abu hudu imani shine babbar darajar su shine babbar title din su abinda a cikin mawsuatu fiqhul islam ya kawo cewa Allah ya tanada wa masu imani abubuwa guda 26 wasu a duniya wasu a lahira to duk abinda Allah ya ce zai yi mai imani sahabi ya shiga wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa inna allaha lama almu'minin duk inda Allah ya ce yana tare da mu'mini lama almuslimin to sahabbai suna ciki title din imani ya ayyuhal ladina amanu guda 89 da Allah ya kira alqur'ani duk sahabbai aka kira to da aka suna da title na imani duk abin da ake kira imani sun same shi duk abin da Allah zai yi wa mutum imani a duniya da lahira sahabbai suna ciki abu na biyu shine ilimi kai ka san wanda ya karatu a gaban annabi darasin sa qur'ani da hadisi wahayi ko makaranta annabi wani karatu zaka ka kamo shi wani ilimi zaka ka kamo shi saboda kwadayin kansu ban gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ga kasuwanci ga gaban annabi Abu Darda yace ni dan kasuwa ne da musulunci yazo sai na koma neman ilimi sai nake tunanin da neman ilimi da kasuwanci za su hadu sahabbai da yawa sun hada wasu yace to kai rumfa ka tana kusa da rumfata mu hade jarin mu guri guda ka zauna mana ni in zauna mana a makaranta ka zauna mana a kasuwa ni in zauna mana a makaranta in yamma sai mu hadu muna da gurin haduwa me aka samu a makaranta me aka samu a kasuwa abinda aka samu a kasuwa sai ka bani kaso na hadisai ko ayoyin da suka sauka sai ce to yau da baka je makaranta ba jibril ya zo ya kawo aya ko manzo Allah wani ya zo ya tambaye shi ya ce kaza ko ibtida'an ya ce kaza sai shi ya deba hadisan shi kuma ya karbi kudin wani kuma ya ce kai zauna a makaranta ni kuma in tafi kasuwa sai wata ran shedan ya ce ma dan kasuwar shi yana zaman banza a gaban yana karatu kai kana can kana sai ya zo ya ce zai daina bashi kudi sai annabi ya ce la'allaka turzaqi mai wa saboda shi Allah yake maka arziki sai da Umar yana cikin waɗanda suke da wannan ya je kasuwa ya je makaranta gobe abokinsa ya je makaranta shi kuma ya je kasuwa saboda kasarasa kudin da za su wa musulunci hidima ta dauki nauyin iyalansu ka kuma sarasa ilimin da za su yi aiki da shi su yaka shi a duniya abu na uku da sahabbai suka yi fice da shi shine wato adda'awati ila Allah isar da sakon Allah lokacin da annabi alaihi salatu wasallam ya koma ga Allah sahabbai ana kirga su da 300 300 yau musulmi biliyan 100 da miliyan 800 miliyan 1000 da miliyan 800 ake lissafa musulmi a duniya duka kaka suka shiga musulunci mutum 300 annabi ya bari a duniya a cikin su masu da'awa da masu ruwaya da masu kaza ga baki ɗayan su nawa ne 100 na fara ake faɗa babu su a littafi a baki ne har yanzu wanda ya tara sabu da suka fi kowanne yawa bisu kai 30,000 Ibn Hajar ma da ya kawo dubu nawa ya kawo wanda yake ga ya ma tattare littafin gaba daya a cikin al-isaba fitin sahaba dubu nawa ne kai 15 ba to kaga wannan ya nuna mana waɗanda suke da ruwaya Ibn Hajar abin nan ya kawo su mutum 1000 da tun daga mai hadisi 100 mai hadisi fiye da 1000 daga 5,000 zuwa ƙasa har mai hadisi daya sai da Ibn Hazm ya kawo su gaba daya to da ka gane ko hadisi ɗaya kake da shi kai malami ne to da annabi ya ce ballighu anni walau aya fi tashrifun wa taklifun wa taysir taklif ballighu fi'l amrin majzum alamatu jazmihi hasfun nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal af'al al-khamsatu turfa'u bi thubut an-nun wa tunsabu wa tusab wa tujzamu bi hadafiha ballighu taklif sai ya ce anni tashrif bai ce anka ba anni dauki sako na ka kai dole bai ka maka sakon Annabi ba ka sallame shi anni ya ce dau sako na ku kai musu sai ya saukaka maka kuma ya maka tafsir yake walau aya walau jumla walau aya walau hadisi walau kalima duk abin da ka sa Annabi ya faɗa ka haddace shi ga yawa wanda zai amfana shi wannan shine in muka dauki wannan yafro dan masanin daular Usmaniya idan ka zuga muka kora mu a wannan layi kace yanzu kana son a can Abu da Markaz kawai na buhus akan sunna da makiyanta da tafan da suka rubuta da tarihin su da shubuhohin da suke kawowa a jiya maka bincike wata ran mun tara sai da muka tara shubha 246 mun je garin Yame a kasar Niger na fara kawo guda 12 daga cikin waɗannan shubhohi guda 200 da nake da su da 40 matasa muka ce ku je yanzu an ce maka kaza kai me zaka ci tuna ai ta'amuli ne shi Qur'ani ai ba zai aikatu ba sai da fassara babu wani littafi a duniya zaka je kasuwa ka siyo shi ko ka zo ka karanta ka ce ka gane sai amfanin bude jami'o'i sai amfanin karantawa kan Allah ai ko ana da littafin yanzu sai Qur'ani dake da ilimin duk duniya yana ciki shine kawai za a baka a ce ungo kowa idan ya bude ya karanta ya fahimce shi yadda ya ga dama ai wanda ya fara aiki da Qur'ani za a kalla yayi aikata Qur'ani aiki da Qur'ani shine manzon Allah fassara Qur'ani shine manzon Allah yadda za a gane Qur'ani shine manzon Allah yadda za a gane sunna shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka duk suka bincika suka ce to sunnan nan kashi uku ce akwai as-sunna al-mu'akkida lima jaa fil Qur'an wannan abin ya zo al-Qur'ani ya zo a hadisi mafi yawan su kenan hadisan akwai al-Qur'ani akwai sallah al-Qur'ani akwai sallah hadisi akwai zakka al-Qur'ani akwai zakka hadisi akwai tauhidi al-Qur'ani akwai tauhidi as-sunna wannan shine as-sunna al-mu'akkida lima jaa fil Qur'an nabi as-sunna al-mubayyina lima jaa fil Qur'an ita wannan sunna bangare biyu tana bayani ne akan wani duddun kullallan abu yanzu ga Sheikh Jabir sai yace mana gwamna yace za a gina masallatai guda 100 a jihar Sokoto wannan kalmar umarni ne amma kafin a kai ga gina waɗannan sai an buƙaci ina ɗan kwangila ina masu zane ina masu fitar da kuɗin ina za a yi masallatan suwa za su yi yaushe za a gama wa zai kawo kaza wa zai wannan umarnin kwaya ɗaya sai ga umarni ya fi 100 a ƙarƙashin sa al-mubayyina lima ja'a fil qur'an aqimu salata wa atu zakata ba yadda zakai kai sallar nan kai zakata sai da manzon Allah wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat ka ci kullu wani kace sai ya gaya maka ayyamin ma'dudat a cikin alqur'ani ayyamin ma'lumat shahru ramadan wa mene shahru ramadan ina yake ina rahar ramadan a cikin alqur'ani an faɗi shahru ramadan amma ina yake wannan watan ne shahru ramadan wannan wanda muke yi din wanda muka ce shine ramadana muke azuwa cikin sa sunna ce ta faɗe shi tace shine ramadana amma alqur'ani bai ce shine na kaza ba ya ce watanni 12 ne amma ɗaya kada ya kama sunan sa ina ragowar tara kuma ya tartibin su yake alhajj ashhurun ma'lumat ashhurun watanni da wannan wata da wannan wata da wannan wata ne alqur'ani bai faɗe su arafat ina ne arfa ina ce arfa in ka je wannan ta hadisi dan hadisi ne yake wannan ce duk wani makan wani guri da Allah ya faɗa alqur'ani sunna ce tace ga gurin da ka cire sunna to baka san gurin ba as-sunna kenan al-mubayyina lima jaa fil qur'an wa atu haqqahu yawma hasadihi mai haƙin nasa mai yawma hasadihi din wal mutallaqat ya sakin yake duk waɗannan abubuwa suna nan jingin ɗaruruwa a cikin alqur'ani wanda suke buƙatan ba za su aikatu ba sai da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tubayyana linas ma nuzila ilayhi kashi na uku shine as-sunna al-mustaqilla akwai wata sunna da ta zo da wasu hukunce-hukuncen da alqur'ani ya faɗe su a dunƙule ko ya ishara gare su sunna ta fitar da su ai amfani ake da alfaz lafazin nan na alqur'ani sai da malamai suka kasa shi 14 suka ce akwai nafs, akwai zahir, akwai mujmal, akwai muqayyad, akwai muawwal, akwai am, akwai khas, akwai maqum, akwai manquq. Shi maqum din da manquq din suka ce manquq din mafhum din guda 11 ne. Sif washtarid al-lil wa laqad dunya wa ad zarafain hasrin agaya. Suka ce akwai amru, akwai nahyi, akwai hakika, akwai majaz. Duk wannan ta'amuli ne da Allah ya ce bilisanin arabiyin, arabiyin. To arab din ne suka ce lafazun su akwai am, akwai khas, akwai zahir, akwai nafs, akwai mujmal, akwai mubayyan, akwai mutashabih, akwai muhkam, akwai muawwal. Duk a cikin alqur'anin fa suke saboda amfani da lafazin. To in kai ba kai aka sako da qur'anin nan ba, za ka yi mu'amala da waɗannan alfasir. Akwai nasikh, akwai mansukh, akwai at-ta'aru, akwai at-tarji, akwai al-jam, akwai muhkam, akwai mutashabih. Allah ya ce a yin qur'anin nan akwai muhkamat, akwai mutashabihat. To ya za a yi ta'amuli da su. Shi yasa waɗannan ilimummuka guda 5 ko 6 da malamai suka ce lalle a koyar da matasa su su tashi sun san su sosai, shine na farko ilimin mustalahul hadith. Wannan ilimin shi zai baka dama ka tantance inganci ruwayoyi. Ilmul hadisi zu qawanin tuhad yudra biha ahwal matan wa sanad fazalika almawdu' wal maqsud an yu'rafa al maqbul wal mardud. Firish. Na biyu, ilmu usulul fiqh shine ad-dilala wa siha. Wannan ya baka inganci, wannan kuma ya fitan maka da ma'anar abinda hadisin ya kunsa ko aya ta kunsa. Sai ilmun nahw, an-nahw zaynu lil-fata yukrimuhu haythu ata man lam yakun ya'rifuhu fa haqquhu an yaskuta. Sai as-sarf. Sarf shi zai baka dama ka sarrafa kalma daya cikin ma'anoni 46. Kace kataba, yaktubu, uktub, kuttab, kataba, katiba, katibin, maktub, maktaba, maktab, kitab, maktubun, kuttab, katibun, kutayib, katiba, kutiba. Duk wannan kalma ɗaya ce saboda sarfi ne ya zo da waɗannan abubuwan da zaka iya ɗaukan kalma ɗaya ka ba ta ma'anoni, kuma ita ce ake ta sarrafa ta saboda ƙwarewa a sarfi. Wannan ilimin suka ce ya kamata a iya shi. Akwai ilimin balaga. Balaga shi zai nuna maka yadda zaka san daɗin magana, zaka san tasirin magana, zaka san kasaru da ijazu da musawatu. Magana da ta yi tsawo, da wacce ta yi gajarta, da wacce ta dace da lafazin da aka saukar da ita. Duk wannan a ci waɗannan ilimin muka sai ɗan masanin Sokoto ya kafa mana waɗannan maraki suka. Wallahi mu zo mu ta yi. Allah matasan nan masu cewa in ka kai su wannan markaɗin za su ce ba sai da safa ba. Akwai wani ana karatu, a wani ana karatu, a ta ba ku tuwo, ku ta karatu a ce kai tafi nan gabas. Kwanan nan aka ce mana wata ko babban musifar ta shigo. Wata ƙungiya ta Kiristoci sun ɗauki mutane Kirista sun kai su Masar sun haddace Alƙur'ani, sun haddace hadisai, sun yi digiri a Islamic Studies. An turo su cikin ƙauyuka suna nan suna rubuta musulunci. Ɗaya daga cikinsu ne Allah ya taimake mu ya karɓi addinin musulunci, Malam Suleimanu Bazata Aboki. Sai su je a ɗauke su koyarwa, sai su dinga kai shugabanni a cikin makarantu. Sunansu Bazata. Wato ai maka bazata, ka ɗauka musulmi ne ashe ba musulmi ba ne. To ɗaya daga cikin bazata ne ya musulunta ya zo ya gaya mana shirin da aka yanzu, mu kuma mun ɗauke shi yanzu mun tura shi ƙauyuka yana nan yana ta musulunta da mutane yana kiran su zuwa ga addinin musulunci. To akwai wannan shi ma ƙauyukan nan sai mun shiga sosai an kai musu ilimi. Kuma na ji daɗi da aka ce Dr. Jabir ya tura malamai ƙauyuka don mun yi wannan a Yobe. Dukti gwamna ya ɗauki malamai 75 an samu su albashi an ba su su je su koya wa kowa alwala da sallah da tsarki da tauhidi a kawai dan ba kai musu ruwan sha kawai da wuta da lantarki a basu cikin jahi ai jahincin ne yasa ake iya cutar da su jahincin ne yake sa ake musu tallan da muka je wani gari ko kwanan nan sarki yake ga mana yace mu fa matsalar mu yanzu uku ce malamai a kawai faida yan faida suna shiga kauyuka yan ci'a suna shiga kauyuka yan kalakato suna shiga kauyuka shi ko mutumin kauye kafi ya gare shi ya fanci abu ba daidai ba waɗannan uku annoban nan uku suna nan suna shiga kauyuka to kun ga ashe ahlus sunna mu ne masu wannan aikin ko ba za mu ji tsoro ko ba za mu jira ko ba za mu fasa ba kuma za a ci gaba da izinin Allah sunna za ta ci gaba da daga fulfilanta za ta ci gaba da yaduwa za ta ci gaba da karewa kuma da ma ahlus sunna ba a san su da wani aiki ba in ba kare musulunci da yada shi ba kuma haka muna fata Allah ya karfafa wannan markaz na Abu Hurairata Allah ya sa albarka a wannan markaz na Abu Hurairata da sauran marakis da aka bude a Sokoto ana kokari gaskiya wannan aiki da kuke yana kara nuna wannan daula tana kara haskenta yana kara fitowa a ci gaba da bincike a samu wani markaz kuma da zai tattalta fanshi Usman dan Fojo ai ta hakikin su kamar yadda kai na Musbahur Rawi din nan wani kai na Alfiyatul Abin Hadis ko kana karanta Alfiyatul Hadis ko ta Abdullahi to da Alfiyatul Tafsir da wadannan tafsir da a fito da su a ba su sura ta zamani ai shakalin su a wasance su yadda kowane dalibi zai iya karantawa ai ta hakiki larabci a gyara kwanan na sahu zaifa da yake muna aiki hizba ya dauko littafin nan na biyau halil ihtisab ala tariqi sunnati wa sawab muna so misali littafi daga cikin tafar da za a sa na hizba muka dauko littafin muka duba duk maraji irin da ya amfani da su mun samu nuska din duk alalace an cire can an buge can an karkarye can sai muka duba asalin littafin da ya dauko shine ya dauko shi daga cikin ya ulumuddin daga nan ne ya dauko babu amru bil ma'ruf nahi anil munkar muka koma asali duk wurin da suka faffada suka cire din muka gano hadisan duk da ya kawo da ayoyin da ya kawo da maganganun malamai aka koma asalin su duka aka nemo su aka yi takharijin su aka fitar da littafin yanzu a cikin wani shakali mai kyau aka wasalce shi aka goge shi kuma za a fitar da shi wanda ɗan hizba za su dinga karantawa kun ga waɗannan aiki ya kamata mu turas na iyayenmu littafan da aka buga waɗanda aka wallafa mu fito da su mu nuna wa duniya su da wannan ne insha Allah musulunci zai karfi kuma sunna za ta yi karfi kuma gudunmuwar da muke bawa za a ga tasirin ta Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi Allah ka kaskanta kafirci da kafirai Allah ka taimaki masu taimakon musulunci masu ɗaukan wukake da bindiga yanka mu su kashe mu su kona mu Allah ka fi ƙarfin su Allah ka san su da na gida da na waje da na daji Allah muna kai ƙarar su wurinka domin duk wanda ya kaiwa Allah ƙara ya ɗauki fayil daga duniya ya kai shi sama fayil ɗin sama in ya je sama in fayil ya je sama to magana ta ƙare ya ce wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijab Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka tuntuban harshe ko muka kuskure Allah ya ce mana nayi minti 48 na gani a haba duk wanda yace sai gajawa ya daga hannu sai mu sai lalle malam kana da aiki malam Jabir kamata ya yi auren gata ga mai girma gwamna Allah za ka yi auren da dubu a nan ba za ka ƙara jin wani yake sai gajawa ya
to alhamdulillah abinda muka saba ne idan malamai suka yi wa'azi mu ji sun caza mu kuma mu ji sun saita mu makasudi shine su zamo mana jagora daman su ne Allah tabaraka wa ta'ala aje mana a matsayin wakilan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga cikin ni'imar da Allah ya yi ma Sheikh Aminu Ibrahim shine Allah ya bashi hangin nesa da nazari da tunanin yadda za a samu gyara da Allah ya sa yadda gwamnatin Kano take kusanto shi da karɓar shawarwari sauran jihohinmu na arewa na musulmi suna kusanto da suna samun shawarwari ni na amanna muna samun mafita ga matsalolinmu yanzu cikin bayanan shi ya bada shawarwari musamman ne gare ni a matsayina na jagora wannan cibiya ya bada shawarwari ga kanina Dr. Jabir a matsayinsa na shugaban lamuran addini na gwamnatin jiha ya bada shawarwari ga malamai ya bada shawarwari ga ƴan kasuwa ya bada shawarwari ga gwamnati to inda ake dukkan mu zamu amfana da wannan shawarwari nayi amanna zamu ci nasara to ni ina iya bada tabbaci game da kaina Sheikh ina sanar da kai cewa kuma ina sanar da al'umma akwai sabon yunkurin da muke na kafa Madina Islamic Center for Da'wa wasu ku ba sani ba kuna wucewa ta Sarda SAC Hadu da ba ko kuna ganin wani katafirin gini da ake yi tare da masallaci babba wannan cibiyar Islam Madina Islamic Center tana da rijista yanzu haka kuma muna da namu tunani amma bayanan Sheikh yanzu sun ƙara saita cewa lalle muna buƙatar waɗannan kafafe guda biyar da ake yakar addinin su yakar samuwar Allah yakar sunnar manzon Allah yakar ingancin littafin Allah yakar sahabban manzon Allah da karatun su da hadisan su yakar shari'a musulunci lalle mu samu rassa guda biyar da za su tunkare wannan matsala yanzu kalubale na gare ku wanda ke sha'awar ya bada gudunmawa a wannan bangare da babu sunansa duk wanda yake so shiga cikin wannan aiki ga cibiyar nan ta kusa ta cibiyar ko karkashin yake ma na gudanar da ita muradi shine kai da zaka yi aikin da himmar ka ta yin aikin Sheikh ta shi tsaye Sheikh Siraj kana kusa
kowa ya dauki lambar sa
ko an huta ni so ne in bare mutum biyar tun suka a tsaya ga guda kenan to ba mu lambar ka akrama kallahu 080 65 direct ke tafe ni kenan ka mu samar da cibiyoyin da za su yi nazar waɗannan ayyuka su ci gaba da bada shawarwari shi kenan ne
ta WhatsApp in zaka tura sunanka sai ka tura sunanka da abin da ka karanta da bangaren da kake so ka shiga a cikin guda biyar din nan da abin da ka karanta me ka karanta karatun addini kake da shi zalla ko boko zalla ya matakin karatun da yake secondary ne ko degree ne ko master ne ko PhD ne a gani sannan ko kai dan kasuwa ne sannan sai ka nuna sha'awarka a inda kake son ka bada gudunmawa zaka tattara sai ai list sai a kawo maka da lambar waya da address
mu kuma insha Allah idan kun yi wannan ba da daɗe ba za ku ji mun tuntube ku Dr. Jabir Kaji kai ma shawarwarin da ya bayar kuna ya amanna kai taking note ƴan kasuwar da muke tare da su ya yi maganar wakafi na ilimi wannan magana tana da muhimmanci mun taɓa yinta sama da shekara goma lokacin da na jagoranci buɗe cibiyarsa a kai shekara goma sheko shekara goma sha biyar wai tafiya ta yi tafiya mun yi magana akan wakafi a wancan lokacin na yi bayani cewa wakafi iri-iri ne amma cikin su ba wanda ya kai wakafin ilimi saboda in ka ba mutum abinci zai ce wuce gobe zai ji yunwa in ka gina gidan baki wani zai amfana ya wuce in ka gina rijiya gina jiki ne za ka yi da ruwa babu abin da ya kai wakafi na ilimi wanda yake yaduwa domin da shi ne sahabban nan 300 ko ka takaita su a sahabbai 300 wanda su ne suka karantar da wannan wakafin ilimi ne ilimi ya kawo gari to amma a yau duk wanda zai wakafi sai ce masallaci zai gina ko masallaci bai daukar nauyinsa bai kula da tsaftarsa bai iya kula da wutarsa yanzu tare da gwamnatin jiha ta ba mu 500,000 sau nawa nan dazu liman kana hudu ba da tashi da zagaya wallahi har yanzu muna da fanka sama da goma da ba su aiki ko mun kashe miliyoyin kudi a kansu kenan rike wakafin ma aiki ne babba to amma a haka da za ka yi wakafi na ilimi to za ka gina waɗanda za su rike masallaci waɗanda za su rike makaranta waɗanda za su yawon wa'azi waɗanda za su yi raino da tarbiya waɗanda za su yi amru bil ma'ruf sai ake hisba kowa da kowa a wakafi ilimi saboda haka attajirai kalubalen ku muna nan tare da su da yawa ba sai na kaba su na gan su da yawa to kuma ku ba mu sunayen ku mu zo mu zauna da ku ku fadi ta yaya zamu yi wakafin ilimi wanda zai kawo ci gaba a jihar Sokoto mallam ya bada shawarin da suku sun shafi malaman islamiyu na mata cewa ayi research mai kyau wanda zai gano menene dalilan tabarbarewar tarbiyya ta ina muka samu matsala ya kace aka samu inda ba karba kallah alhamdulillah mu anan gaskiya yanzu dai ba ma kokin matsala inda ba na san ta addabi jihar Kano sosai kuma na san dauki matakai kuma na sa amma dai mu yanzu yana cikin matsalan mu muna da matsalar kwacin waya ba mu da ita sai dai abinda ba a rasa ba amma dai ma'ana ya zama phenomenon ya zama matsala to bai kai ba amma dai ku yi amfani da iyayen mu dake karatu a hannunku ku yi bincike game da abubuwa domin mu san yadda zamu magance su kowa ya katalla mura addini ita ma ta shigo cikin wannan lamari mallan ya ba mu shawara aje ai ta karatu kun san cewa mallam Bakar Gumi har ya bar duniya duk ya bude baki musamman yana rikici take aje ta karatu to har yanzu matsalan mu ita ce idan mun kira wa'azi irin wanda za ku cika masallaci dam idan mun ce ku zo a sa usulus salata mutum 17 kitawa wallahi ba mu iya daukar addini mu taimake shi sai mun karanta shi mun san shi saboda haka wannan darussa da masallatan ahlus sunna da majalis ahlus sunna da cibiyoyin sunna a ko ina suke tsakanin maghrib da isha don da yake bayan asuba kun waye lijinci wani kuma ka sa littafi ka sauke sannan mallam yayi magana a nemi kudi akwai masu neman kudin ana ta neman kudin bakke ku fitta kudi ku taimake Allah yanzu in kace yanzu don Allah gaba ɗayan mun nan mutum nawa ne bai da kotarwa a jihunsa wallahi ba su kai rabi ba ga zatona to masu taron nan inda kowa zai yarda a dan abin da kake ci kai fidda mu addini wallahi da mun ci gaba matsalar mu ita ce kowa kallo kai na Alhaji Ibrahim a cida ina turajin dan kure ina zannan Sokoto ina waye ina ɗan manyan yan kasuwa ina manyan tajirai ina manyan yan siyasa kai din Allah ta'ala da yake allazina manu da kai yake kuma nan sura take rubba dirham sabaka alf dirham ne kuma ya ta alf dirham da yawa zaka bada 1000 wani ya bada miliyan 10 Allah ya baka lada fi shi saboda ni saboda yayin magana turawa da kin da suke kula kada magana kin ba zakka da kai a kawo Allah kada da alaka da turawa saboda yake kin kula da akwai wani dan uwan mu daga tashin hukuma ya ta san wannan matsalar da ya laki ya dauki nauyin masu da awa masu yawa a yankuna inda aka wautar da kula da akare da kiristoci ana kan su da su dan kana ku da ta tashi gaba dan ku ana ta magana akan ana ta kullu sharri irin da haka ya kamata ku san da kokarin da yake ma addini ta wannan fuska idan yana da wata matsala aikin sa ko ta wajen siyasa ko ta da yan ada wannan wani abu ne daban amma dai mun san wannan matsalar sai yan bazaka yana kokari kwarai daga wajen mutunin tadda wadanda aka riddar da su suka kuma kinsa daga cikin Fulani ni ina da wani a cikin su ne yanzu aka saka to wanda daga can a yan musulunta kuma ya dawo gida ko da rayuwar shi ke kun kada su biyu ta ho mini da shi nan hannun ta mini shi ni kuma na kira iyayen shi na hannun ta iyayen sun bar ranta da shi gaba daya suka sake ya sake koma to abin ke so in ce wadannan yan ba su kuma da kila mani su da wasa nan da wata tabo boko haram saboda yanzu su ne suka kallo da tsarin tumbuke wato tuwa sun daular Usmaniya tuwa sun ayyukan dan podio su zagi dan podio su zagi malaman musulunci da suka taimaki dan podio su tuhumi jihadin dan podio su tuhumi sarakunan musulunci duk wani malami musamman malaman suna kasan nan ba su bar ko guda ba to kaga wannan da'awar kuma tana nan tana yawo idan ba a taka mata dinki ba a gaba fitina suka ce bature kamar yadda ke faɗa ta wasa da bincike kuma yana iya kashe kono akan bincike mallam ya faɗi wanda yazo ya bincike akan su da shi da Sheikh Jabir yanzu Sheikh Nazir Kamaliya ko wani Alex wanda yazo Najeriya shi ma daga ina daga America ya bincike akan nani da shi ni bai zo wuri na ba shi ya je wurin sa
wata da yanzu daga kan Kano ya dauki bayare akai na ya tafi kar kai mamaki yazo Sokoto babban sani ba ni bai tuntube ni yazo Sokoto ko to kila yazo ba ni bai tuntube ni so abin da ke so in ce su ba su wasa da duk abin da zai kai su ga biyan bukatar su mun kuma kullum mun shantake mun shantale mun rafa shi Allah madauke sarki ka kawo mana mafita ga matsalolin da muke ciki mun ja lokaci da yawa